Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraron abuka yake muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau ranar Talata 26 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya, mabiya addinin Kirista da Musulmi sun jaddada muhimmancin haɗin kai da daina nuna wa addinan juna kyama da tsangwama don samun ci gaba da wanzar da zaman lafiya. Sannan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan ranar Kirsimeti, sai kuma sharhin jarigin Nijar. Amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyinna da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Mambobin kungiyar raya tattalin arzikin Turai da Asiya ta EU a ƙarƙashin jagorancin Rasha sun rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayya cikin yanci da walwala da Iran, a cewar kungiyar ta EU a jiya Litinin. Yarjejeniyar za ta zama ta dindindin kuma ta maye gurbin irin wani yarjejeniyar ta wucin gadi da ta fara aiki tun daga shekara ta 2019. Yarjejeniyar da ta gabata ta samar da hulɗar kasuwanci da Iran tare da daga ta zuwa dala biliyan 6.2 a shekara ta 2022 daga dala biliyan 2.4 a shekara ta 2019. Kungiyar ta raya tattalin arzikin Turai da Asiya ta kunshi kasashen Armenia da Belarus da Kazakhstan da Kyrgyzstan da kuma Rasha. A jiya Litinin, rundunar sojin India ta ba da umarnin kafa wata kotun bincike wadda za ta binciki lamarin mutuwar fararen hula uku a ranar Juma'a a gundumar Punch da ke yankin Jammu da Kashmir na bangaren India. India da Pakistan kowannen su na iko da yankin Kashmir da ke da rinjayen Musulmai, inda mayakan sa kai suka kwashe shekaru da dama suna gwabzawa da jami'an tsaron India. Dakarun na 48 ta Rashtriya Rifles, rundunar yaki da 'yan tada kayar baya ta sojojin India, sun tsare mutane 8 daga kauyen Topapir da ke gundumar Punch domin amsa tambayoyi bayan wani kazamin harin kwanton bauna da aka kaiwa jami'an tsaro a ranar 21 ga watan Disamba. A harin da 'yan tawaye masu adawa da India suka kai, an kashe sojojin India 4 tare da jikkata wasu 3. Mazauna yankin da dangin waɗanda ake tsare da su sun yi zargin cewa an azabtar da dukkan fararen hular 8, inda 3 daga cikinsu Safir Hussein da Muhammad Shokat da Shabir Ahmed suka mutu a hannun soji. Kumban binciken sararin samaniyar kasar Japan na Slim ya shiga duniyar wata a jiya Litinin a wani babban mataki na samun nasarar kasar na sauka kan wata karo na farko da ake sa rai a watan gobe. An yi wa kumban na Slim lakabi da Moon Sniper saboda an kera shi ne don sauka a cikin tazarar mita 100 ko kuma kafa 328 na wani ayyanannen bagire a saman duniyar wata. Idan har aka sami nasarar saukarsa, zai baiwa Japan damar kasancewa ƙasa ta biyar da ta yi nasarar sauka a duniyar wata bayan Amurka da Rasha da China da kuma India. A jiya Litinin ne kumbo na Slim ya yi nasarar shiga sararin samaniyar duniyar wata da ƙarfe 4:51 na yamma a agogon ƙasar Japan, kamar yadda hukumar binciken sararin samaniya ta Japan ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya Litinin. Ana sa ran kumbon zai fara gangarawa zuwa duniyar wata da misalin karfe 12 na safe a agogon Japan a ranar 20 ga watan Janairu.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Bikin Kirsimeti na bana ya kasance da armashi wa mabiya addinin Kirista, musamman yadda wasu musulmi daga kungiyar Islamic Movement of Nigeria suka kai ziyara majami'ar Ekwa Seminary a Jos da ke jihar Plateau don taya su bikin. Mabiya addinin na Kirista da Musulmi sun jaddada muhimmancin haɗin kai da daina nuna wa addinan juna kyama da tsangwama don samun ci gaba da wanzar da zaman lafiya. Daga Jos, ga rahoton da wakilinmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Limamin majami'ar Ekwa Seminary da ke Jos, Reverend Solomon Guruza, ya ce ziyarar da musulmin suka kawo cocin zai ƙarfafa danƙon zumunci da fahimtar juna.
Ba mu taɓa samun irin wannan ziyara ba, saboda haka wannan ziyara gaskiya ta faranta mana rai sosai. Mun shiga wani hali na rashin yadda da wa'an suka shuka a zukatan mabiya, sai zamanto wannan bai kawo ci gaba ba, bai kawo zaman lafiya, bai kawo salama ba, sai kuma gashi aka miƙa hannu na zumunta, na kauna, na salama mu mun karbe ta da hannu biyu mun yi farin cikin kasancewar yan uwa a cikin sujada da kuma hirar da muka yi muka ji zumunta tare muka ci abinci tare to irin abubuwa makamantan haka su ne suke inganta gane juna suke inganta zaman lafiya domin ita Christmas da kanta ai zuwa ne na Isa Almasihu wanda mala'ikun da suka shaida zuwan su suka ce salama zuwa ga ƴan Adam domin zuwan Isa Almasihu.
Jagorar kungiyar musulmin Nura Waziri yace shugaban su ya dora su akan aqidar hadin kai ne ba rarrabuwa ba.
Koyarwa ne na shi jagoran mu Sheikh Zakzaki wanda yake ganin cewa addini bai kamata ya zama abin da zai raba mutane ba. In dai addini na gaskiya ne to ya kamata ya zama ya hada mutane ne saboda su fahimci juna tunda dukkan mu daga halitta ɗaya muke. Kuma ba yanda za a yi mutun yana nesa da kai ya fahince ka kuma ya zama cewa ya yadda da abin da kake yi. Dukkan mu mutane ne, kasuwa ɗaya muke zuwa, makaranta ɗaya muke zuwa, mota ɗaya muke shiga. Me zai sa a wajen ibada ne wajen fahimtan Ubangiji kuma zai zama cewa an raba mutane.
Shi ma Yakubu Ibrahim yace rashin fahimtar juna ya kasance babban matsala ta rashin haɗin kai, don haka yake ganin irin wannan ziyara za ta taimaka wajen warware matsalar.
Rashin fahimta shine babban ummul abaisin na matsaloli da muke samu a Najeriya. To idan za a dinga samun wannan zama haka, ana fahimtona, ana fahimtan juna, ana sharing ra'ayi, ana sharing one view da ya dace, to za a zama ana kawar da duk wani matsaloli. Yawanci abin rashin haƙuri ne da rashin fahimta. To idan za a fahimci juna, za a yi haƙuri da juna, za a zauna lafiya.
Malama Zakiya Abubakar tace suna buƙatar a dinke baraka da ke tsakanin addinai.
Mun zo ne domin baraka da rarrabuwar kai a dinke su. To ta yaya za a dinke su, kowa ya je gefe, babu zumunci a tsakani? Shi yasa mu muka kawo kanmu mu nuna muku muna tare, and we are ready. In the unity ne da peace mu ma abinda addinin mu yake kira kenan insha Allah.
Bikin na Christmas zai ci gaba da ziyarar ƴan uwa da abokai da bada kyaututtuka. A wani labari na daban kuma, gomman mutane ne rahotanni ke cewa 'yan bindiga sun hallaka su a wasu hare-hare da ake zaton an shirya ne kan ƙauyuka da dama da suka hada da Mangor, Mandar, Butura da Tangur da sauransu da ke lardunan Mushu da Mushere a ƙaramar hukumar Bakwas da wasu sassan ƙaramar hukumar Barkin Ladi ta jihar Plateau. Bayan kashe-kashen an kuma ƙone rumbunan abinci, gidaje, motoci da rigage da sauransu. Tuni dai gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya umarci jami'an tsaro su nemo waɗanda suka aikata wannan danyen aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu ya kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin faɗaɗa yakin da ƙasarsa ke yi da ƙungiyar Hamas a Gaza, a yayin da hukumomin lafiya a yankin suka bada rahoton mutane da dama sun mutu a wani harin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira. Hare-haren Isra'ila sun daki tsakiyar Gaza da yammacin Lahadi zuwa Litinin. Hukumomin kiwon lafiya a yankin da ke ƙarƙashin ikon Hamas sun ce akalla mutane 70 ne suka mutu a wani harin da Isra'ila ta kai a sansanin 'yan gudun hijira na Magazi. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana nan tana nazari kan harin da aka ce an kai a sansanin na Magazi, yayin da ta jaddada aniyarta na rage cutar da fararen hula a yakin da take yi na kawar da kungiyar mayakan Hamas. A jiya Litinin, kasar Masar ta yi tayin wani shiri domin kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a halin yanzu, tare da tsagaita buɗe wuta da wani rukuni na sako waɗanda ake garkuwa da su, tare kuma da kafa gwamnatin ƙwararru ta Falasɗinu da za ta kula da yankin zirin Gaza da yammacin gabar kogin Jordan, a cewar wani babban jami'in Masar da kuma wani jami'in diplomasiyyar Turai da ke da masaniya a kan shirin. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 160 a jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya a wasu jerin hare-hare kan ƙauyuka, a cewar jami'an yankin a jiya Litinin. Adadin na waɗanda suka mutu dai ya ƙaru ne kan wanda rundunar sojin suka bayyana a yammacin ranar Lahadi, da aka ce mutane 16 ne kacal suka mutu a yankin da ya kwashe tsawon shekaru da dama yana fama da rikice-rikicen addini da kabilanci. Monday Kasa, shugaban karamar hukumar mulkin Bokkos ta jihar Filato, ya fadawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kimanin mutane 113 ne aka tabbatar da mutuwarsu a har-haren da aka soma kai tun daga ranar Asabar har zuwa safiyar jiya Litinin. Kasa ya ce rukunin 'yan bindigar sun kaddamar da tsararrun hare-hare ne kan al'ummomi akalla 20, ya kuma kara da cewa sun sami mutane sama da 300 da suka ji raunuka waɗanda aka garzaya da su a asibitocin Bokos da Barkin Ladi. Alƙaluman ƙungiyar agaji ta Red Cross sun bayyana cewa an kashe mutane 104 a ƙauyuka 18 da ke yankin Bokos, yayin da kuma aka bada rahoton kashe akalla mutane 50 a wasu ƙauyukan yankin Barkin Ladi, a cewar Dixon Colon, wani dan majalisar dokokin jihar.
A gaida Murtala Faruku Sanginna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoto na musamman kan ranar Kirsimeti. Yayin da mabiya addinin Kirista ke ci gaba da bukukuwan Kirsimeti na wannan shekara ta 2023, ɗaya daga cikin manyan limaman Kirista a Najeriya, Pastor Dr. Yohana Y.D. Buru, ya yi bayani kan muhimmancin wannan rana ta Kirsimeti da kuma irin abubuwan da ya kamata mutane su yi. Daga Katsina ga rahoton Sani Shu'aibu Malumfashi.
Muhimmancin wannan rana yana da yawa ga mabiya, domin ya zo ne don ceton bayin Allah. Don tunatarwa, ya sanya nazanta da ɗaya daga cikin manyan limaman Kirista game da muhimmancin wannan rana.
Sunana Pastor Dr. Yohana Y.D. Buru, ina aikin Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship nan cikin garin Kaduna.
Shin meye muhimmancin wannan rana?
To, gaskiya kam in ana magana ranar Kirsimeti, babban rana ce, rana mai muhimmanci ga kowane Krista da ya imani da haihuwan Yesu Almasihu, wanda ya shigo duniya bisa ga imanin Krista, bisa ga kwesa littafin mai tsarki, don ya zo duniya bisa ga yadda mutum ya fada ga darajar Allah ya yi zunubi, don ya shigo duniya ya ba da ransa don ya fanshi duniya ba daga Krista ba, bisa ga wanda ya yi imani. Don da haka muhimmancin Kirsimeti na farko shi ne Yesu ya shigo duniya domin ceton bil'adama. A cikin littafin mai tsarki an tabbatar mana cewa Yesu sarkin salama. To, muhimmancin Kirsimeti na tare da maganan salama da duniya ke bukata tun ya fara ga darajar Ubangiji. Na uku, muhimmancin Kirsimeti domin a nuna kaunan Ubangiji Allah da ya nuna wa duniya, domin ya aiki ɗansa haife shi kaɗai, duk wanda ya ba da gaskiya gare shi ba zai taɓa lalacewa amma zai samu rai. Kololuwanta shi ne domin duk wanda ya ba da gaskiya ya samu rai madawami, wato ya sami ceto. Lokaci ne da a yada kauna taimakekeniya, kyautata mu'amala, makwabtaka da zamantakewa, lokaci ne na yafiya, lokacin da kowa zai koma ga Ubangiji Allah ya roki Allah gafara wurin da ya saba Allah, kuma ya gyara rayuwarsa da Allah Ubangiji da ƴan wasan bil'adama.
Waɗanne irin abubuwa ya kamata mabiya bisa al'ada suka saba yi a irin wannan rana na Kirsimeti?
Ya kamata Kirista ya nuna wa kowane mutum, ba Kirista ba, makwabtansa ko musulmi ne ko wasu mabambantan addinai, kauna, lokacin taimakekeniya ne, lokacin sadaukarwa ne, lokacin bauta ne, lokacin da mutum zai tsarkake kansa ya kuma keɓe kansa domin godiya Allah, domin murna abin da Yesu ya shigo duniya da ya aiwatar kan fansan bil'adama, a yi rayuwa cikin tsanaki, cikin tsarki, cikin kaunan juna, da kuma yawaita kyaututtuka, a tausayawa juna, a ziyarci juna, a yi musu abin da ya wajaba, banda saba kwesan addinin Krista, amma a gina cikin mu'amala da zamantakewa.
Ana tafiya wajen mujama'ai don yin bauta a wannan rana, da kuma ana sa sutura masu kyau da shauransu in za a tafi. Yaya yake ga wanda yanayin yanda halin ƙasa yake ciki yanzu, a wanda bai sami sukunin yin wannan ba?
Gaskiya maganin shi ne babu wani tsari a cikin addinin Krista ko a cikin littafin mai tsarki cewa sai mutum ya sa sabon riga ko ya yi wasu abubuwan hidimomi masu nauyi a kansa. Gabaici ga maganan tattalin arziki da ya shafi duniya gaba ɗaya har ma ta shafi Najeriya, ana cikin halin tsanani. To, dole su tsori gida, dole su ƴaƴanmu da mu ƙaran kanmu mu zama masu tunani mai zurfi, masu tausayawa iyaye, masu san halin da muke ciki kunshe ciki kada mu je mu kage wani abu domin neman biyan bukatun mu amma rana an kebe shi ba don a sa sabon riguna ba ko kuwa a ci abinci abinda ba bai waje ba a'a an shirya rana ne don abota Allah a nuna wa duniya kauna in kana da hali kai in baka da hali kai hakuri kai godiya Allah ranar gode ne ga Allah ubangiji
kaso ranar boxing day ya matsayin wannan ajerin bukukuwan kirsimati da ake yi
Boxing Day ba a raba ta da Christmas. Abin da ke ma'ana da Boxing Day wato ranar da za a bubude kyaututtuka da aka baiwa mutane muka baiwa junanmu ko kuma baiwa makwabtan ko suka bamu sai mu bude don ana bukon Christmas ba dama bude kyaututtuka da aka bada. So akan bari sai wayewan gari to abin da ka kawo wani ya kawo sai a bude a gan meye to ma'ana ranan kenan. Domin Christmas ne akan kirkiri Boxing Day amma Boxing Day ba ranar bauta ba ne, ranar ne za a bude kamar da ka ji boxing wato akwatuna ko kuwa abubuwan da aka bayar aka rufe su ba a bude su ba don sai dai ka bude ne ka gani a cikin abin da aka rufe shi aka kawo maka to shi ne Boxing Day.
Litinin mai zuwa 1 ga watan Janairun sabon shekara shi ma ana bikin ranar. To ranar shi kuma yaya?
To ranar sabon shekara ne wato ba ta da wani alaka da Christmas domin sabon shekara daban da Christmas kuma kusan kowane al'ada kowane al'umma ko jinsi al'umma in an bi tarihi sosai za a san suna da sabon shekaran su kusan kowane kasa suna da yadda suka kebe sabon shekara ko dama farko sabon shekara ana yin ta ranar 25 a watan uku cikin da damina na sako kuma wannan an same ta a lokacin Isra'ilawa suna kasar Misra suna bauta a wurin lokacin da Allah Ubangiji ya umurce su wannan wata ga watan kaza ga rana ta farko za ku fara shine wata na farko a cikin kalanda naku a matsayin ku na mutanen Isra'ila to daga wurin kenan aka samu maganan New Year amma 1582 wato 1582 sai Pope Gregory the 13 na 13 sai ya sauya zuwa ran 1 ga watan 1 da watan 1 din nan yanzu ake yin amma dama ba wanda ya karbi wannan sai daga baya an dinga sauya a hankali amma kamar su England su France suka karba da Sudan suka karba na farko har ya kai ga duniya amma ko suka sa ba su ma sabon shekara watan 1 akwai ka kamar su Ethiopia suna su daban ne suna da kalanda na watan 13 ne sai mu muna 12 wannan kawai murna ne na shiga sabon shekara wanda Allah ma ya umurta ne kuma koko na addini ko na kabila ka samu kowane addini na da nata sabon shekara kamar hijira kamar da musulunci ko hijira to haka take ga addinin krista ga addinin yahudu ga addinin hindu
shin ko yaya magidanta suka gudanar da bikin kirsimati na bana a fadin tarayyar kasa ga ta malama na farko magidanciya da nazanta ta ita
a sunana Maria Kasim a wannan shekara mutum Kirsimati sai dai godiya Allah tunda Allah ya ban mutum da rai da lafiya shine wanda yafi amfani muhimmanci a rayuwar dan adam amma batun shirye-shirye da shagulgula da sauransu saboda yanayin tsadar rayuwa da kasar mu ta shiga ciki yanzu ka san abin yayi wuya a gaskiya abinda ma aka yi bara ana wai to bana ko rabin shi ba za a iya yi ba sai dai kawai mutane su yi hakuri kaga misali abinda ka saya bara 5,000 to bana in Allah ya dace ka sai shojan 15,000 ko fiye da haka to ka gani da mu da yaran duka sai dai a taba juna hakuri mu kuma ma kaga yanzu mu ma'aikatan gwamnatin tarayya ba albashi palliative da aka ce za a rinka bamu shi ma babu to ba albashi kaga ai duk hidimar da mutum za ya yi tarayya ta samu rauni saboda haka sai dai mu gode wa Allah kuma Allah sa mu yi bikin kirsimati lafiya amma batun dai hidima da shagali yanda aka saba da shi da a gaskiya babu
malai sai ku tsohon ma'aikaci ne wanda ya ritaya
kani da Allah wannan dai shekara abubuwa sun zo mutane da tsauri da yawa musamman ga ƙarin kuɗin mai pensioners ma mun ba abun a baya ma ta kama mu yara an su yanzu ko takalma ba a sai musu ba to abubuwan da Allah ya hore mana shi ne muka dan tanadi kaɗan yanda in wanda suka zo ta ka muna kaɗan taimaka ka ba su abubuwan ne sai godiya ga Allah ba kamar yanda aka saba yi ba saboda haka yanda aka samu sai a yi haƙuri da shi ko Ubangiji Allah ya yi mana wannan.
Ko yaya labarin yake a kasuwa?
Mama Julia, kasuwa yake a halin yanzu saboda shirye-shiryen Christmas.
Kasuwa dai komai yana ta kara kudi ne, shi kuma ba kudi a hannun mutane.
So ba mutane sosai masu zuwa kaman daɗin?
Wallahi babu, ba mutane.
Me yasa?
To ba ma biya ba, ba kudi a hannun mutane, ga kaya yana ta tsada.
A jikin
kafa yanzu wani ma inda mai kyau din kamar na kura nan 100,000 ne bukun shi ba.
Rashin biyan albashi ga ma'aikata gami da kuncin rayuwa ya dakushe hada-hadar saye da sayarwa, wanda ya dakushe karsashin bikin na bana. Lamarin sai godiya ga Allah. Sani Sha'ib Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina, Najeriya.
Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shin jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in ya ɗan foka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ga cikin Lagos kuma ga Badshin, ga Laina shin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai dudan talakawa an kai, mutukan talakawa sai du waɗannan dolan da rufe. Jirgin zama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa tajiya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su, mutukar talakawa a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba naku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi, don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari, motocin talakawa don su hau. Matukar in ba kan lafiya je ka shawo magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ba magani. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati ta yi mana ƙoƙari, ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school, ga university ta mana, shauran makarantun nan ƙasan da 'ya'yan talakawa an kai, watan watan in kun tuna, domin su za su riƙe ƙasa, domin su ne manyan gaba. Dubban jama'a sun tabbata, Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma, Paris ga ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italia ga ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador, aikin talakawa sun katai don su kullum.
Madalla, yanzu kuma lokaci ne da Salamu Mini Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa majalisar CNSP da gwamnatin Niger sun mai da martani bayan da kungiyar kasashen da ke amfani da harshen Faransanci, wato OEF, ta dakatar da kasar daga sahun mambobinta sakamakon juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Jaridar ta ce a sanarwar da suka fitar, hukumomin Niger sun ce sun dakatar da dukkan wata hulɗa da kungiyar ta Francophonie, wacce suka ce ana kama karya wajen tafiyar da ita. haka kuma tun dadewa Faransa na amfani da kungiyar don cimma manufofi na kashin kanta. Jaridar Air Info ta ce Niger ta karyatar da daidaiton da wasu kafafe suka ce an cimma a tsakanin hukumomin kasar da kungiyar Sedeao dangane da tsawon lokacin da gwamnatin sojan CNSP za ta tafiyar da lamuran mulki. Tana mai cewa shaci faɗi ne maras tushe da Faransa ta kitsa takanas da nufin haddasa rudani. Jaridar ta ce hukumomin mulkin sojan a takardar da suka fitar sun nana ta cewa taron tattaunawar da za a yi a nan gaba a tsakanin wakilan rukunonin al'ummar ƙasa ne ke da ƴanci da hurumin ƙayyade wa'adin da ya dace da gwamnatin riƙon ƙwarya. Saboda haka ba ta da alaƙa ko guda da labaran da aka yada a ƙarshen makon jiya a wasu kafafen rediyo da talabijin mallakar Faransa. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce masu rajin yada manufofin Rasha sun shiga rigayen ziyartar jamhuriyar Niger bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Waɗannan mutane da ke kiran kansu masu gwagwarmayar haɗa kan Afirka ko kuma 'yan kare haƙoƙin Afirka, tamkar mujiya ake kallonsu a Faransa da mafi yawancin ƙasashen Turai. Irinsu ne suka fara safa da Marwa a nan Nijar da nufin kawo goyon baya ga al'umma da hukumomin ƙasar. Jaridar ta ambato wani masanin kimiyyar siyasa malami a Jami'ar Yamai, Dr. Sila Aji, yana mai mamakin yadda aka sami irin wannan koma baya a ƙasar da a can baya. Manyan masana irin su Sheikh Anta Diop da Samir Amin ne ake gayyatowa domin su ba da lacca. Yau kuma an waye gari wasu 'yan farar hula sun dukufa da gayyato 'yan ajata tsage a matsayin waɗanda 'yan Nijar za su koyi darussa daga gare su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, membobin kungiyar Raya Tattalin Arzikin Turai da Asiya ta EU a ƙarƙashin jagorancin Rasha sun rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayya cikin ƴanci da walwala da Iran, a cewar kungiyar ta EU a jiya Litinin. Yarjejeniyar dai za ta zama ta dindindin kuma ta maye gurbin irin wannan yarjejeniyar ta wucin gadi da ta fara aiki tun a shekara ta 2019. A jiya Litinin, rundunar sojin India ta ba da umarnin kafa wata kotun bincike da za ta binciki lamarin mutuwar fararen hula uku a ranar Juma'a a gundumar Punch da ke yankin Jammu da Kashmir na ɓangaren India. India da Pakistan kowannensu na da iko da yankin na Kashmir da ke da rinjayen musulmai, inda mayakan sa kai suka kwashe shekaru da dama suna gwabzawa da jami'an tsaron India. Kumbon binciken sararin samaniyar kasar Japan na Slim ya shiga duniyar wata a jiya Litinin a wani babban mataki na samun nasarar kasar na sauka a kan wata karo na farko da ake sa rai a watan gobe. An yi wa kumbon na Slim lakabi da Moon Sniper saboda an kera shi ne don sauka a cikin tazarar mita 100 na wani ayyanannen bagire a saman duniyar wata. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin faɗaɗa yakin da Isra'ila take yi da ƙungiyar Hamas a Gaza, yayin da hukumomin lafiya a yankin suka ba da rahoton mutane da dama da suka mutu a wani harin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira. Hararen Isra'ila sun daki tsakiyar Gaza da yammacin Lahadi zuwa Litinin. Hukumomin kiwon lafiya a yankin da ke ƙarƙashin ikon Hamas sun ce akalla mutane 70 ne suka mutu a wani harin da Isra'ila ta kai a sansanin 'yan gudun hijira na Magazi. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 160 a jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya a wasu jerin harare kan ƙauyuka, a cewar jami'an yankin a jihar Litinin. Adadin na waɗanda suka mutu dai ya ƙaru ne kan waɗanda rundunar sojin ta bayyana a yammacin ranar Lahadi, inda aka ce mutane 16 ne kaɗai suka mutu a yankin da ya kwashe tsawon shekaru da dama yana fama da rikice-rikicen addini da na ƙabilanci.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Da zuwa madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarin.